da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare barkamu da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
Ga jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe ina tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau 30 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu magana ne akan muhimmancin ilimi ga yara mata
Sai Zara'u muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da matasa akan muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa akan muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata Binta gare ku
Mutanarwa baka mu saki sada da ku a cikin zauren mu ne da gobe a yau muna tare ne da baki wa inda za mu tattauna da su akan wani abu mai muhimmanci a rayuwa wato ilimi An sani ilimi kamar yadda ake yi masa kirari shine gishirin zaman duniya. To amma mai sauraro ko ka sani ko kin sani da wani bangare ne ilimi ya fi muhimmanci a gare shi wato tsakanin mace da namiji? A wannan zauren namu a yau muna tare ne da matasa da kuma dattijai ma da za mu tattauna da su akan muhimmancin sa kuma da wani bangare ne kuma ilimi ya fi muhimmanci. Wannan ilimi kuwa wato na zamani ko kuma na addini ko na al'ada. A zauren namu akwai malama Khadija Sa'ad Muhammad, malama Aisha Suleiman, malama Karima Mu'azu, sai malam Labaran Umar, sai kuma madam Laraba Tanko da malam Musa Abdurrashid da Ismail Zakari. Malamai barkamu da zuwa. To, zauren ma mun samu akwai adalci a cikin cewa an rawa kai, mazan ma sun zo domin su faɗi nasu ra'ayin a game da wani bangare ne sun ga ilimi ya cancanta a ce ya fi yawa ko su an fi samu a bangaren fiye da ɗayan. Za mu ji an ce sun so so ne. Amma son kai ya fi ko a cikin wannan zaure namu akwai son kan da za a nuna ko kuma ana tare matan ne ko mazan shin wani bangare ne kuke ganin a wannan bangaren su ya kamata a ce su suke da ilimi ko kuma su ya kamata a ce an fi samun su a bangaren ilimi fiye da ɗayan bangaren ku ne ko su ne
ina ganin ya fi a ce ilimi ya fi yawa a wurin namiji dalili na ko shi ne namiji yawanci shi ne ragaban gida kuma namiji yawanci shi ne shugaba idan ya yi ilimi kuma aka dace yana aiki da shi yakan assasa ya yi kokari mabiyan shi su ma su yi kokari su yi ilimi.
To kuka ji da kira reji ya ce namijin ya zama mai ilimin mace ita kuma ta zama ina tinkiya.
Eto gaskiya ya so ya ɗayan jani kaɗan saboda kalman da ya faɗa na namiji shi ne ragaman gida. Idan ya zama na cewa namiji ya samu ilimi mai yawa to zai taimaki iyalai tun daga matan shi har da ƴaƴa gaba ɗaya saboda su da dama za ki ga idan mace ita ce take da ilimi namiji bai da ilimi to idan zama ya haɗa su ana samun saɓani sosai ko da ta so ke amfani da ilimin wurin tafiyar da al'amura kasancewa shi ya jahilci wasu abubuwa da yawa sai abin ya koma tashin hankali a ƙarshe sai zama ga ilimin amma ita ma ba yanda za ta yi amfani da shi saboda dai a zauna lafiya da gudun haɗa.
Wato jagoran ya kamata a ce ya sani.
Ya fi ya fi wanda ya ke jagoran shi sani.
Wannan a zamantakewar auratayya kenan. To inda wannan da muke magana dai na san ba ilimin zamani kawai muke magana ba har da ilimin gargajiya da kuma ilimi na addini. Malam Labaran Umar, me za ka ce a game da maganar ilimi?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko dai kafin mu wani abu mai kamar jayayya ko gogori na wane ne yafi bari tasiri a al'umma wajen ilimi sai mu san me ilimi kuma me muhimmancin sa kuma dukkan masu saurare za su ji na dan furin jayawa bangare guda ba zan rinja bangare guda ba saboda sahibu da adra bidarhi mai daki shi san inda ruwa yake mai zuba inda na sani shi ne zan yi magana gurgurdan hali ilimi da farko shine riskar abu a hakikanin yanda yake ba tare da shakka ba ka riski abu a hakikanin yanda yake ba tare da shakka ba ni ba ka fahimce shi a zahirin zatin sa shine tasai shi rayuwa ce wani ilimi ne daban addini ne al'ada ne ka dai san abun a zahirin yanda yake
wato sanin shi ne ilimi
to idan muka duba kuma muhimmancin sa wani abu ne wanda yake dai fadin sa kamar tambayi ne amma maimaitawa ne ba wai ba a sani bane muhimmancin ilimi idan ka koma a bangaren rayuwa shine ka san yanda da ka mu'amalanci duk wanda kake mu'amalanci wanda sakamakon haka mu'amalar ta haifar da amfani da shine fa'idar sa to idan muka duba kuma tsakanin mace ko maza da mata wani ne bashi ilimi kuma muhimmanci duka gaba daya Allah subhanahu wataala ya wajabta mana neman ilimi
wato mace da namiji ba bambanci
ilimin mata ya fi tasiri a al'umma fiye da namu maza
wato in ka samu ne ya kamata
a ce mace mace ta zama ita ce take da ilimi sosai saboda dalilai kamar haka na farko daidai gurin da namiji yake shiga ya kai wani sako wanda mace ba ta shiga na biyu turawan ce charity begins at home su ne suke fara tarere kowanne mutum namijin ne mace ce ne a farkon rayuwarsa daga tsumman goyo har zuwa shekaru kamar 15
kuma wannan ma ilimi ne
kafin a saki mutum ya fara neman ilimin da kansa idan ya muruwa a lokacin zaka ga rayuwarsa tana da bambanci da wanda bai muruwa ba bari mu dauki misali idan aka ce wancan yaron A ya muru uba yana da ilimi yana da tarbiyya sosai amma yayi kuskuren uwa wancan kuma yaro na B ya muru uwa tana da ilimi sosai tana da tarbiyya sosai amma yayi kuskuren uba kun ba wata hikima da iko na Allah ba wannan da ya muru uwa sai ya fi hawa kan hanyar da ya dace saboda tun farkon rayuwarsa yana mu'amala kowanne minti da mai ilimi shi uba idan ya tafi neman abinci sai ya dawo
to wato dai ana ka ganin ko mahangar malam fifita ko baiwa mace ilimi ana ka tsaya ya ci a ce namijin aka rinjaya
a gaskiya ne
malam malam ko muke gwagwar maya da mata sama da kasa shin kina ganin a gwagwar mayan nan ma har akwai lokacin da ya kamata a ce an bata ilimi yana da amfani a rayuwar yayanta
bare da gaske ita ilimi da muke magana akai ilimi ne ya kamata a ba mace ilimi sosai dani abin da yasa nace haka yaro tun daga farkon haihuwa uwa ita ke tun daga kwana biyu da ta haifi yaro nan ta san abin da za ta yi mishi domin ya mishi kyau a rayuwar shi lokacin da za ta ba yaro nonon nan domin ya biya mishi bukata ita ta sani so yaro nan shi ma yana tashi girma yana shan nono ma yana kallon rayuwar uwa kaga ko idan ba uwan ba ta da ilimi da za ta ilmantar da wannan yaro ita uwa ta riga ta san menene damuwar shi da yaro ya fara hakuri da yana cizanta a nono ta riga ta san menene damuwar shi
wannan da bangaren sauran matan malama Karima ana cikin wani duniya ne wanda gaba daya ya zama dole sai ya waye wato dole ne idan zaka yi rayuwa ya zama rayuwar da kowa zai iya karban ka hannu biyu sai kai rayuwa ta wayewa kuma rayuwar ta ita ce wanda za ka iya amfani da abubuwan fasaha da kimiyya a ba mace mace ilimi irin wata wannan bangaren ko kuwa dai wannan bangaren maza ne
mata suna da rawa da za su iya takawa a bangare wannan babba domin ni a gani na ma mace ita ta fi cancanta ta ba ta samu ilimi fiye da namiji domin idan mace ta samu ilimi to kaman duka al'umma ne suka samu domin mace ita ce a cikin gida ita ce mai tafiyar da komai idan namiji ya fita gida baya nan mace ita ne fa a cikin gida ita zata tarbiyyar ta ita zata yi kaza ita zata yi kaza to idan wannan mace ba ta yi ilimi ba kaga akwai matsaloli wani idan ya taka kafa ya fita gidan shi tun safe halin shi ba za ta gan shi ba sai dare to sannan idan kuma mace ta yi ilimi zata tarbiyyantar da ƴaƴanta wani ma zai dauka example daga makwabta irin tarbiyyar da ake yi a wancan gidan ma ya dangai da haka ni a gani na to ilimin ya mace yana da muhimmanci ma sama da ilimin da namiji duk da kowane bangare ya kamata a ce akwai ilimin amma na ya mace to ni a bangare na ina ganin shi ne babba
anya wannan ba san kai bane wannan ma Aisha Suleiman kina jin an ce wai a ba wai mace ilimi saboda ƴaƴanta shin ma'amalarta da sauran jama'an garifa banda gidanta da mijinta
gaskiya ni ma ina rinjaye da goyon baya a ra'ayina ga a ba mace ilimi dan shi ya butancanta saboda halin ma yanzu da ake ciki in mace ba ta da ilimi a duka bangaren biyu da na addini da na zamani to gaskiya akwai matsala saboda yau in aka ce kamar yanda yanzu rayuwar nan ta canza mata ake mutu ake barin su da ƴaƴa duk kowace aka mutu aka bar ta da ƴaƴa ko kuma rabuwa haka ya shiga tsakaninta da miji to zaka ga in dai ƴaƴan nan suna kusanci da ita to gaskiya sun fi ingancin rayuwa saboda meye tarbiyyar da zaka ba su tun daga farkon rayuwar su ita ta san tarbiyyar da ta daura su akai shi dama namiji fa idan ya riga ya fita gida to sai kuma ta gan shi duk wani ragama na gida a hannun mace yake da kulawar ƴaƴa da cin su da shan su da duk wani dawan yayi in namiji ma ya fita ya ce ni ba inda yanda zan yi to zai tafi ya bar mace nan fa sai ita ta san yanda za ta yi sai Allah haka za ta shiga ta fita ta san yanda za ta ba su abinci in kuma a game da mace mai ilimi ba mai zurfin hankali akan wannan bangaren to a ta nuna ƴaƴan ma suke samun lallacewa game da ma abincin da za ta dan su ci a gida to nan ma ba kula da lafiya da lafiyar su da waye nan ma fa ba karamin aiki bane mata suke taka rawa akai
wato ilimi ne yana da muhimmanci ba sai da
gari
to an yi wannan Musa duk wannan san kan da mata suka faɗa kai kai da shi
na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zaurin domin jin yadda aka kammala tattaunawar
mun kuma a game da mace mai ilimi ba mai zurfin hankali akan wannan bangaren to a ta nuna ƴaƴan ma suke samun lallacewa game da ma abincin da za su ci a gida to nan ma ba kula da lafiya da lafiyar su da waye nan ma fa ba karamin aiki bane mata suke taka rawa akai
wato ilimi ne yana da muhimmanci ba sai da gari ka mace to an yi mallam Musa duk wannan san kan da mata suka faɗa kai kai da shi
to ke san duk lokacin da ake bayani ko akwai inda Allah ya hore masa yanda zai yi bayani da magana da mutane za su fahimta ni a nawa ra'ayin kaina ina ganin duka bangare guda biyu da maza da mata ko ne ya kamata ya samu ilimi da ce mata kare wasu kuma za ilimi sai ga kona ba aure
kamar me ne kenan
abin da yake a wurin ko shi ne cewa ai maza su ai kuma maza suna fita cikin dan uwan su maza su mu'amala da dan uwan su maza a waje kamar wurin kasuwa da sauran su idan baka da ilimi ko magana kai zaka ga ana nuna ka da hannu amma shi ma namiji in dai zai fita ka gurin abokan aikin shi da sauran su in bai da ilimi akwai magana guda ɗaya ne zai sai fasita ruwa ta shi ba shi to kin ya kamata a ce kowa yana da ilimi to shi ne kawai abin da zai kamata a yi ni tsokacin wurin kenan
mallam Musa ya yi iya kokarin sauran ganin cewa bai nuna san kai ba ya ce kowa ya kamata ya bindima cikin neman ilimin nan dai to malama Khadija na ki gani akwai wani bangare na ilimi da ke gani mace ka ta shiga jiki akwai wani iyaka da ke gani za a yi wa mace kokko duk ko ina ma za ta iya tsomawa
a gaskiya ilimi bai kamata a ce ma akwai wani ilimin da za a takaita shi a ce wannan kawai ya takaita ga mata ba wannan ya takaita ga maza kowane ilimi yana da muhimmanci da mutum ya iya saboda shi a rayuwa yana rayuwa yake tafiya akwai ilimin da zaka iya gani ba komai bane a wurin ka
kuma ba rayuwa mata ba ka
to wani da kana wani dalili zai kai ka wurin sai kaga albarkacin kana da ilimin wannan abun ka warware matsalan da ya bullo maka ta wannan wurin salin alin ba ma tare da wani yaji ko ya ma san me kake ciki ba to gaskiya ilimi bai kamata a ce akwai iya adadin inda ya kamata mace ta tsaya anan ba ko kuma maza ga iya inda ya kamata su tsaya ba kowa kawai
ko kuma a ce ba a'a wannan ma wurin kwata-kwata ba kamar misali da injiniya to shi wani maza ce ne
a yi kawo da wuri ko a ce me ya kai mata gona
eh me ya kai mata gona bane kana jin ana cewa me ya kai mata gona abubuwa da fanni da daban-daban wanda maza su aka fi samun su da yawa yanzu musamman a nan arewa idan aka gama can arewa ta taho wurin sai ga cewa me ya kai ta ba wurin ta bane shi akwai bangare da yake zalla na maza ne
akwai irin wannan zarge-zarge da yake fitowa daga bakin musamman mu arewawa idan muka ga ƴaƴanmu mata sun kutsa cikin wani fage na ilimi kuma abin da ke kawo zarge-zargen shine abu guda biyu za a yi mamakin hada waɗannan abu guda biyu abubuwan guda biyu sune al'ada da addini al'ada ta mutanen arewa suna kyama yawancin su gwa mutsetseniyan matansu da maza sai kuma addini yazo shi ma yana kyamar gwamtsetseniyar maza da mata to idan kuma aka ce mace ba za ta kutsa cikin waɗannan ilimomin ba akwai matsaloli ba mun dauki gaba daya ilimi na boko bangaren likitanci idan aka ce mace ba za ta zurfi ba anan waccan kyamar har abada ba za a samu mata magani ba matakka a matsayinka na pastor ko matsayinka na liman ta kamu da nakuda ko ba maguje ne mutum bai da addini yana da kishi sai aka ce babu likitoci mata da za su iya mata aiki sai namiji sai ka ci ba dare to wannan rashin jin dadin ya sa tilas ne a ban mata su yi ilimi mai zurfi haka ko wani bangare na ilimi idan akwai ilimin yaki ma to kamata ya mace ita ma ce zurfi a kai saboda suna da fa'ida a wannan gurin to amma idan aka ce babu ba su da ilimi ko kuma an tauye musu an yi musu iyaka inda za su iya zuwa to akwai matsala
wannan da kai magana kan ilimin yaki da sauran su kenan dai a addinance kenan mace ba a hana ta misali aikin soja ko aikin dan sanda ba kenan
eh ba a hana mace aikin soja ko dan sanda ba amma anan ya zama akwai tsari
to bari mu koma inda muka fito cewa muna magana ne akan maganan dacewar kowane fanni na ilimi cewa mace ma ta shiga ciki kuma har yanzu cikin ku babu wanda ya yarda cewa akwai wani fanni da aka yi mace iyaka a ciki ta wani hanyoyi ne ma za mu iya ci gaba da karfafawa wa mata musamman wanda suke da sha'awar zama wani abin da ba a san mata da shiga wannan bangare ba ta yaya za mu karfafa wa iyaye don su bar su
za a iya karfafa musu ta hanyoyi da dama kamar maganar da na yi a farko na cewa nan magidanci shi ne kan gida idan ya zama na cewa magidanci wato ma'ana mai gida yana da ilimi to shi ne zai iya gane cewa saboda shi zai bada izini shi yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta idan ya zama magidanci mai gida bai da ilimi to duk abin da ya zo na amfani kawai shi zai kau da kai a kai amma idan yana da ilimi shi ne zai iya ganewa kamar misalin da Malam Labaran ya yi ana kyama namiji likita ya taba mace amma kuma iyaye ba sa so ƴaƴan su je su yi karatu mai zurfi saboda suna ganin mata ne amma kuma ba su so wani daban ya taba ƴaƴan su to ashe dole sai ka yadda kai ka bada naka dan ko ƴar ta je tai wannan ilimin wanda idan ta samu za ta dawo sai zama ita ce za ta yi kaman makarantu na secondary da muke da shi in bada misali iyaye da yawa suna kyamata a ce malaman ƴaƴan su maza ne saboda a wannan lokacin yara sun fara girma sun fara shiga munzuli na balaga kuma akwai malaman su maza da iyaye ba su son wasu abubuwa da yake kasancewa to idan ba a bar ƴaƴa mata sun yi karatu ba wanda su ne za su iya zama malamai su koyar da mata ƴan uwan su to har abada muna nan malamai mazan nan da ba a so su fa za su ci gaba da koyarwa sannan kuma mata da aka aure suna cikin gida suke buƙatar ilimi su ma fa dole malami namiji za a bari ya koyar da su amma an yi hakuri wasu matan dole su koya a wurin wasu mazan to daga nan an dauke sai ya zama mata za su ci gaba da koyar da mata ƴan uwan su sannan maza su koyar da maza ƴan uwan su sannan kuma duk da haka kan maganar da ya faɗa dazu idan matan suka yi yawa a cikin aikin da ake yi da kuma goyen bayan mazan shine har za a iya fitar da tsari cewa to idan mace tana sha'awar ta aikin dan sanda za ta zama mace mai aikin ɗan sanda amma tana kula da sashen abin da ya shafi wanda suke rashin ji mata kamar yanzu misali a ce wanda ta yi sata wanda ta kashe kishi yadda sai zama mata ne za su shiga cikin gida su namijin ya zo ko da ya ga ɗan sanda ba zai ji damuwa ba idan ya ga mata ne kai tsaye za su shige cikin gida su yi bincike da doka ya ba su dama da sauransu.
To amma akwai waɗansu ɓangarori na misali sana'o'i wanda shi ma duk abin da ya danganci da ilimi ne a za ku ga mace ta tana makaniki na gyaran motoci wani abu ne wanda a cika samun mace ba musamman na arewa sai ka ga amma da za a ga take sai ka ga da kuma ne da ganin to abu ne wanda kuke ganin kun ita mace ce ta je ta aiki
ni ba gari da ba wani iyaka wanda aka ce mace ba za ta yi ba sai dai ita ta san waye ita ta san kanta duk inda ta shiga ta kare kanta to sai kuma aka waye gari aka gaza mace tana engineering kila ta iya gyaran mota mota na ta lalace ta bude wani wuri mata ne kawai za su yi ta shiga suna kawai maimakon ke kina shiga kina mu'amaloli da maza kamar wani ci gaba ne da aka samu yanzu alhamdulillah mata suna aikin dillanci a da maza ne suke aikin dillanci ya cancanta mace ta nemi ilimi a duk inda take neman ilimi wajibi ne akan mata
kanya kwawa gani akwai wani abu da kasar bana suke ganin gina muna da shi ne ba za mu iya bane ba wai kila addini ko al'ada ya hana mu bane an so sa mana da cikin zuciya mu cewa ba za mu iya ba
ni da ra'ayina ba wai maza suna ganin cewa ba za mu iya bane kamar suna gani abun yana dan ba su tsoro ne saboda idan ya zama na duk abin da suke yi mu ma muna yi kuma mun nuna za mu iya to ba bambanci kenan da ne za su dan firgita mu ana wafa din amma kamar yanzu da kika yi maganar gyaran mota yana da muhimmanci saboda wata rana zai iya yiwa mace ta dauko mota tana tafiya a inda mota za ta tsaya mata babu kowa in ya zama babu abin da za ta iya yana zama damuwa mata da yawa suna haka sai mace ta fito sai ta kokarin tare wasu masu mota da saboda su taimake ta to kuma kun ga abin da ake gudu bai yi ba a samu ba ke namiji yana ba matan shi mota ne saboda katta hadu da wani a motar haya kace magana da wani ya zama ita kadai za ta inda za ta to mota ya tsaya ta rasa mataimaki dole ta nemi taimakon na hanya wanda in ta dan iya ko kadan ne za ta dan tsaya ta fito ta gyara wanda idan aka ma samu haka sai kiga maza suna wuce a mota suna kallo
shi abin da mai
yau ne suna gani wannan fa kamar na dan me yasa mata suka kai kansu wurin dan ko shekaran ji akwai wata da naga ta rubuto a wani group da muke da shi a shafin WhatsApp take murna cewa a taya ta murna yau burin ta ya cika ita babban abin da take so a rayuwarta ta zama kafinta kuma gashi yau tana yi ta dauko mana da bidiyo tana hada gado tace abin da yasa saboda ta sha hawa gado kala kala akwai abubuwan da bai kai mata tai bayani ba a gane ba wanda ita tana gani idan ta yi shi za ta fitar da abin da take so to kuma ta zo tana yi wanda kowa na ta mamaki ga hijabi biyu biyu da abun danna kusa ga gam ana ta aiki
ba
to
idan mace nan babu wani bangare da mace take da
na ka ce babu kawai ra'ayi ne da wasu da kike da shi da ba a saba ba amma a ta ba ta da mamu ai ba komai bane duk abin da maza ke yi mata ma suna yi kamar da malama ka ji da tace abu dai ne
ba za mu yi ba ba mu fara yi
ba ba mu shakka akwai tunani na maza na cewar idan suka bar matan su suka kai ga wani matsayi na samu za su mallake gida
to jahilci
amma menene yasa haka take faruwa idan ka san matar da ka aura ta san zamantakewar aure ta san ƴaƴanta da kuka haifa tare ƴaƴanka ne takamar su kai ne abin takamar su ta san cewa ita riga ce gare ta kai riga ne gare ta idan mace tana da ilimi babu tarbiya to akwai matsala shi yasa kuka ji suna cewa ba sa san mace mai zurfin karatu
wani lokaci dalilin da yasa mazajen da suke gaba da su suke hana su ƙara ilimi ko su nisa abin da ya shafi kasuwanci ta bangaren ilimin da suka samu kamar yadda aka bada misali wani aiki ko sana'a namiji ya nuna mace ba za ta yi ba duk yana daga cikin mu ma yanda matan muke tafiyar da zamantakewa a cikin gida duk yanda mace take ganin cewa za ta fara hada kafada da miji saboda ta kai wani mataki na ilimi to za ta fado ƙasa kuma wala za ta samu matsala tsakaninta da miji saboda dama namiji a kullun yana da wannan fargaban kada ta zo ta nuna ita ce fa za ta kwace gida kullun ta sa a ranta shi fa shine shugaba ko ya fi ta ilimi ko ita ta fi shi ko ta fi shi kudi ko ya fi ta kudi
ita dai tana wannan
girmamawa na zamantakewa na auratayya wanda al'ada ya zo da shi da addinai suka zo da shi mace ta tsaya akan wannan turba ilimin ta ta amfani da shi wurin ta aiko mutum bai da ilimi akwai yana za ka yi amfani da ilimi cikin hikima ko zauna lafiya in kaga cewa ilimin ne matsalan ku a cikin ilimin za ka yi amfani da shi ka nuna sai shi cewa ilimin ba fa matsala bane shi gaba ne kuma ya zama yana gani a zurin ƴaƴan shi saboda wata za ta yi ilimin da ake fada ta yi zurfi wata har ta zama professor amma a cikin gidanta ba za ka ga alamar uwar yaran nan professor bace ba ilimin a cikin gidan kawai tana hidiman neman kudinta ne da ilimin wanda wannan ma yana sa wasu maza su ga to me amfanin baki dama ki a cikin gida ba a ganin wannan ilimin
ba amfani ba
babu wannan girmamawa
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Aikin hannu za a koya wannan bai da ni. Ni duk kake so wannan bai da ni.
Masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin mun sami kiran mu na farko daga Kaduna da wa muke magana
Hajja barka da aiki
yawa barka dai da wa muke magana
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna a tarayyar Najeriya
to malam Murtala yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce akai
eh akan ilimin mata ko
haka ne muhimmancin bawa yaya mata ilimi
eh gaskiya ne to Hajja gaskiya ni a misali ma a ce mutum yana da ƴaƴa biyar a ce hudu mata ne ɗaya namiji to har garan ce gare ba ƴaƴa mata uku ilimi kafin ma ya fara ba da namijin nan saboda su mata manzon Allah ya gaya mana su ita uwa makaranta ce gaba daya saboda darajarta da ilimin da Allah ya bata za ta ilmantar da ƴaƴanta da al'umma ko a gida in ana zo za ki ga inda mata da yawa in akwai mai ilimi dai za ki ga sauran suna dan zuwa suna dan karatu ko dan ana zaman lafiya a cikin gida cikin ga ilimin mata da muhimmanci a cikin rayuwa wanda Allah ya sa da kuma za mu ci gaba da ba da ƴaƴan mu mata ilimi ta iyayen da karfin mu ya tsaya da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na gaba daga Kaduna da wa muke magana
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam da wa muke magana
suna na Alhaji Musa Garu ne rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
muna jin ka Alhaji Musa
to alhamdulillah sai dai dan yi korafi ka dan suna dan cinye mana lokaci ɗan uwa to bai wannan masu tattaunawa ya kamata an rika rage mana lokacin
domin to a gurguje me zaka ce domin lokacin ne yayi halin nashi
yawa to abin da ya kamata gaskiya al'umma ya rika tsayawa suna ilmantar da ƴaƴa mata din ne yana da matukar muhimmanci saboda yau idan mace ta ilmanta guda daya za ta iya karantar da mutum dubu to kin ga kuwa ilimin ƙyamata shine abin da ya kamata kuma tunanin da wasu suke magana cewa idan ka aure mace tana da ilimi sosai idan ka ga ce maka
wala Alhaji Musa anan zan mu dakatar da kai muna bada hakuri lokaci ya halinsa anan zamu kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin Daniel Brown da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da ma injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya
wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.